daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta wacce ta taro kwararrun yan jarida ta yi kira ga yan siyasa da su kauce amfani da kalaman batanci wadanda ka iya haddasa husuma yayin da aka tunkari zabe a Najeriya.
Wannan kungiya ta mu muka ga ya dace lallai mu fadakar da mutane musamman sati guda kafin a yi zaben nan, domin mutane su san rashin amfanin ta da hankali da tarzoma.
Za ku ji karin bayani. Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridan Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin, ina kuma tare da Muhammad Hafiz Babulle wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Dakarun rajin kare demokradiya a Syria masu samun goyen bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS a kokarin su na kakkabe wuri na karshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Syria. Mustafa Bali mai magana da yawun dakarun rajin kare demokradiya SDF a takaice ya aika da sakon Twitter a jiya Lahadi cewa dakarun SDF sun lalata shamakin kariyar kauyen Bakhuz, to amma wai har yanzu ana ci gaba da kwabza mummunan fada. Wani kwamandan SDF ya fadawa kamfanin dillancin labarai na AFP jiya Lahadi cewa yanzu haka ana kan gwabza fada, mun kaddamar da farmaki kuma mayakan na dada dannawa. Yanzu haka gwamnatin kasar Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudaden tafi da kimanin rubu'in ma'aikatan gwamnati a kokarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da aka yi na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Har yanzu musabbabin takaddamar shine batun samar da kudin gina shamaki akan iyakar kudancin Amurka da Mexico, inda shugaba Donald Trump yake neman dala biliyan 5.7, a yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta Democrat ga dukkan alamu ke shirin tayin amincewa da wani adadi amma ƙasa sosai da abinda shugaba Trump ke bukata. Wasu daga cikin 'yan majalisa sun fada a ƙarshen sati da ya wuce cewa sun kusa cimma yarjejeniya duk da ba a san abinda Trump zai amince da shi ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Mai yiwuwa shugaban Venezuela na aikata abinda ka iya zama kisan kiyashi ta wajen hana shigowa da kayan abinci a cewar shugaban kasar na wucin gadi a jiya Lahadi. Gwamnati ta san waɗanda ke da hannu a wannan hanin. Wannan babban laifi ne na kuntata ma bil adama da kuma sojoji, a cewar shugaban wucin gadin Juan Guaido. Sojoji da yake nufi su ne waɗanda aka tura wata gada da ta haɗa Venezuela da Colombia. Kayan abinci da magunguna da sauran kayan agaji na jibge a sashin Colombia na gadar, ta yadda wata tanka da wasu manyan motocin ɗaukar kaya biyu ke tsaye a tsakiyar gadar. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya umarci sojoji da su hana shigowa da kayan agajin. Kasar Turkiya ta yi kira ga China da ta rufe abinda Turkiya ta kira sansanin garkame 'yan kabilar Uiguru kimanin miliyan guda, tana mai bayyana sansanin da wani babban abun kunya ga ɗan adam. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Turkiya Hami Akshoy ya faɗa a wata rubutacciyar takarda a ranar Asabar cewa yanzu ba wani ɓoyayyen abu bane ba cewa Turkawan Uiguru sama da miliyan guda da ke ƙasar China waɗanda aka kama su ba bisa ƙa'ida ba kan fuskanci tsanani, kuma akan jirkita masu hankali a siyasance a sansanin da aka garkame su da kuma gidajen yari. Wannan kalaman na Turkiya ya biyo bayan labarin mutuwar wani fitaccen marubuci kuma mawaki ɗan asalin ƙabilar Uyghur mai suna Abdurrahimi Hayit, wanda aka tsare shi a ɗaya daga cikin sansanonin a lardin Xinjiang na ƙasar China. Muƙaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Pat Shanahan ya isa ƙasar Afghanistan a yau Litinin, inda zai haɗu da shugabannin gwamnatin Afghanistan da kwamandojin sojojin Amurka. Ziyarar tasa ta zo ne yayin da masu tattaunawa suka ci gaba da aiki wajen neman ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya na yakin da aka fara tun a shekarar 2001. Shanahan ya faɗa wa manema labarai waɗanda suka tafi tare da shi cewa yana so ya nuna wa jami'an gwamnatin Afghanistan muhimmancin shigarsu cikin tattaunawar.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta wacce ta taro kwararrun 'yan jarida a arewacin kasar mai suna Arewa Media Forum ta yi kira ga 'yan siyasa da su kauce amfani da kalaman ɓatanci da ka iya haddasa husuma yayin da aka tunkari zaɓe a Najeriya. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna.
Da yake jawabi jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na masu ratsiki game da kalaman ɓatanci da ka iya tada hankali, shugaban kungiyar ta Arewa Media Forum Malam Lawal Yusuf Salawa ya jawo hankalin 'yan ƙasa.
Wato halin da ake ciki a ƙasar nan na shirin da ake yi na zaɓe, kuma kamar yadda aka faɗa a cikin lacca ɗin da aka yi, zaɓuɓɓuka sun kawo tashe-tashen hankula a ƙasar nan. To shi ne ya sanya mu ma muka ce mu ba da gudunmuwanmu wajen jan hankalin jama'a akan yadda za a yi a samu zaɓe gwargwadon iko cikin kwanciyar hankali.
Malam Muhammad ɗan yaro ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar gogaggun 'yan jaridun da suka fito daga yankin arewacin Najeriya, wato Arewa Media Forum, kuma yana cikin waɗanda suka gabatar da maƙala a lokacin wannan taro.
Wannan kungiya tamu muka ga ya dace lallai mu faɗakar da mutane musamman sati guda kafin a yi zaben nan, domin mutane su san rashin amfanin tada hankali da tarzoma, saboda kamata a ce Najeriya ta wuce haka.
Wace rawa 'yan jarida za su taka?
To, duk abin da za su taka kusan ya fi na kowane ɓangare ma na abin nan. Wannan tarzoma da ake yawanci daga jaridu suke fitowa, kuma dole 'yan jarida dole su girmama ƙa'idojin aikinsu.
To, ko me wasu daga cikin mata da matasan da suka halarci wannan taro na wayar da kan 'yan ƙasa don gujewa tashin hankali suka amfana da shi?
Sunana Ibrahim Mishau. Wannan taro ya armashi kwarai, domin an fahimci wasu abubuwa da bamu fahimta ba, musamman matasa da wuraren makalamai na ɓatanci, sannan kuma da wasu abubuwa da suke jawo rikice-rikice.
Sunana Hawa'u Muhammad. To, na fahimta cewa ya kamata mutane mu daina mai da hankali akan abin da masu siyasa suke faɗi, like hate speech din da suka faɗa, ka ji wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, mu watsar da shi mu je wajen zaɓe, mu zaɓe lafiya kuma mu dawo gida.
Yakubu Adamu Oman Kaw. A wannan taron yana da muhimmanci sosai, saboda manyanmu sun yi jawabi sosai a tattauna akan wani irin matsala za a samu.
Kara karatuwar zaben shekarar 2019 da muka shigo, wanda za a fara zaben shugabanni a ran Asabar din da ke tafi, dai yana kara hassal harkar siyasa a wannan kasa. Abin da ya sa masu ratsiki ke ci gaba da kiran 'yan kasa su kiyaye dukkanin abin da ka iya tada hankali. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mahaifiyar Leah Sharibu, matashiyar nan da ta rage cikin 'yan makarantar da mayakan Boko Haram suka sace a makarantar Dabci da ke jihar Yobe, wato Rebecca Sharibu, ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su cika alkawarin da suka yi mata na cewa za su kubutar da 'yarsu. Rebecca Sharibu ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Daga Abujan ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka cewa zai iya ƙoƙarinsa ya ga an dawo da Leah Sharibu tunda aka sace ta, har yanzu shiru har an tasar mu shekara ɗaya. Dalilin kenan da ya sa Madam Rebecca Sharibu, mahaifiya ga Leah, ta yi kira daga Kaukar murya akan cika alƙawarin da shugaba Buhari ya mata na dawowa da Leah Sharibu cikin dangi.
Sati ɗaya yanzu nan gaba za ka cika shekara ɗaya. Shi ya sa na sake zo gabanku da gaban gwamnati ina roko kasance liya yar kan kalwa ne me shakara goma sha hudu shi abiya ta shiga a kafiti wannan ne yadda na yake ne ina roƙon gwamnati ya taimake ni kar ya manta alƙawarin da ya yi mini Hausawa sun ce kyawar alƙawari cikawa cika mini alƙawarin da suka yi mini
Wannan roƙo da Madam Rebecca Sharibu ta yi akan diyarta ya biyo bayan jita-jita ne da ya yadu cewa tuni ta rasa ranta amma kuma hukumomin gwamnati sun fito ƙarara sun ƙaryata wannan batun ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ci gaba da taya Madam Rebecca ƙoƙarin ganin an ceto Liya Sharibu Reverend Gideon Fara Malam yana cikin ƴaƴan ƙungiyar
tun lokacin da aka saki sauran yara amma ba a saki Liya ba tun 22nd of March 2018 mun soma addu'a muna addu'a kuma muna rubuce-rubuce mu yi roko don a saki ta
shi ma limamin masallacin ƴan majalisu na Afo Muhammad Nura Khalid ya ce akwai abin dubawa
to ba daidai bane mu ce kai tsaye babu gaskiya tare da gwamnatin mu amma dai akwai tambayoyi da dama da gwamnati ya kamata ta ansa me take yi har yanzu kuma ina aka tsaya mun sani cewa kasan nan tamu ta shiga barazana iri-iri na tsaro to amma hukumomi kullun abin da suke ce mana shine suna iya kokarin su
ranar 19 ga wannan wata ne Liya Sharibu za ta cika shekara daya a hannun waɗanda suka sace ta Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ku aka za waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata Najeriya mu ce
mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata
ga shirin mu na gaba
Masu rare assalamu alaikum yau a shirin zamu duba kalubalen lantarki da masana'antu ke fuskanta a yankin arewacin Najeriya ne musamman a jihar Kano da kuma matakan da kamfanin rarraba lantarki ke dauka na wadata masana'antun da makamashi sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin da manazarta a fagen tattalin arziki sun bayyana masana'antu a matsayin kashin bayan haɓaka da ci gaban tattalin arzikin kowace nahiya wanda ke haifar da tsarin ingantaccen rayuwa ga al'ummomin ƙasashe da nahiyoyin duniya yayin da hannu guda kuma makamashin lantarki ke zama babban jigon rayuwar masana'antu masana'antu da ke ayyuka a garuruwan Kano da Kaduna su ne suka rinka juya akalar tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman a shekarun 1980 saboda dimbin ayyukan yi da suka rinka samarwa ga dimbin matasa da al'ummomin yankin da kuma bunƙasa cinikayyar ababen da suka sarrafa a wancan lokaci sai da ɗan shekarun baya-bayan nan galibin masana'antun da aka sani a Kano da Kaduna sun durƙushe saboda matsaloli daban-daban musamman na rashin makamashin lantarki to amma shugaban kamfanin Kerko wanda alhaki rarraba lantarki a jihohin Kano Jigawa da Katsina yana taya a wuyansa Alhaji Jamil Isaku gwamna ya ce kamfanin na daukar matakan warware wannan kalubale
a Kano dai a yanzu ina tabbatar maka da cewa masana'antu ba sa kuka rashin wuta sai dai abinda kawai suke kuka watakila farashin da ake ba su wuta akwai masana'antun da suke samun wuta minimum awa 18 waɗansu har awa 24 suna samu a nan kan duk da rashin samun wadatacciyar wuta wadda za ta wadatar umar Kano Katsina Jigawa amma dai mun ba da fifiko ga masana'antu kamar da ya gaya maka korafin kawai da za ka ji ana yi shine wajen farashi waɗansu suna cewa ai farashin masana'antar Lagos daban yake da farashin masana'antar Kano. Eh, haka ne, saboda yadda muke tafiyar da al'amura da kuma yadda network dinmu yake a nan wajen, to daban ne da mutanen Lagos. Lagos karaman waje ne kawai, amma a nan muna da network wanda ya fi kilomita dubu sama da 25,000 zuwa 30,000. To ta ina zaka zaga wannan? Dole cost ɗinmu ya fi na Lagos, dole wutar ta fi tsada kwarai da gaske. Duk wutar da muke samu, fifikon da muke bayarwa shi ne muna tura ta masana'anta, saboda mun san cewa masana'antu idan suka wadata mu ma su ya fi mana, saboda su suke biyan mu a kan kari, ko suna biyan mu kuɗin da ya kamata su biya, saboda haka a wajensu a gaskiya ba mu asara.
So dai kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta ce ko da yake an dan samu kyautatuwar samar da wutar lantarkin ga wasu daga cikin rukunin masana'antu musamman a shiyar Kano, amma ta koka game da kuɗaɗen da kamfanin na Kirko ke cajin ƴaƴanta, kamar yadda shugaban reshen jihar Kano na kungiyar Alhaji Sani Hussein Saleh ke faɗi.
Duk inda ka suna samun wannan wutar, to guri ne wanda already suke da layi ake samu 33 kva, mai karfin 33 kva shine za su iya samun wannan wuta kamar awa 20 zuwa 22 ko 18. So haka ba za ka iya cewa a Kano bane gaba da iyakacin bangaren masana'antun da suke da lokaci, ko a wajen Tokarawa da muke da sunan, za ka ga wasu da kansu suke kokarin ma su samu a kansu ma su kokari ta inda su janyo wannan wutar ma su ta samu wannan layin na 33 kva. Akwai gurare da yawa da ba irin wannan layin ta rusu.
Alhakin samar da wannan layin a wuyan wayara ta, a wuyan su kamfanonin ne ko kuma ita hukumar kamfanin Kirko?
Ba hakkin kamfanuka bane su je su samawa da kansu da wuta. Wannan layi ne harkashe ta distribution, harkashe ta su kamfanika na Kirko, alal misali anan Kano. Shi kuma shi sun duk inda suka ga akwai masana'antu, ya kamata shi an saka farwaya, an ja, an samu transformer. Amma saboda in ka je ka rubuta ma zai dauki lokaci, duk ima ba zai ma yiwu ba, don bai bukata kanka ma, don dole kamfanika mu suke hada kansu, za ka ga daya biyu uku sun hada kansu, sun ja wutar sun kawo kansu. Ko in suka jira, suka ce sun jira har sai Kirko ta kai musu. To wannan gaskiya za ka ga lokaci abun ma baya yiwuwa.
Gashi yanayin wutar ya dan kyautata musamman a kwatanta a can da can baya ko a wurin ku. To ina aka samu kuma yanayi da kuke koka wajen tsadar samar da kayayyaki da kuke sana'antawa?
To wannan ita gaskiya ita ce babbar damuwar mu a harkar wuta, harkar masana'anta yanzu. Muna ta gaskiya wutar da muke biya a nan Kano ta yi nesa da akan abin da ake biya a Lagos. Lagos za ka ga suna biyan, wasu an ce suna biyan 33-35 per kilowatt. Mu kuma nan muna biyan a 41 naira 50 ko. Sun ka dauki wannan kuɗin a kamfanin ne yake biyan miliyan 10. Wani bambanci ake magana kusan miliyan 3 ko miliyan 4. Ka sai ka duba ka gani mu da muke Kano muna biyan wuta tsada, su da suke Lagos suna biyan kuɗin wuta da arha. Already Lagos din sa advantage na port, na inda jirgi zai kara dauki kayan su daga port su kai kun su kai warehouse din su in kalilan
jirgi ruwa
su kai kayan su a cikin warehouse din su cikin kuɗi kalilan. Mu kun daga nan zaka dauko kaya daga Lagos ma ka kawo nan, magana ake wajen blend 1,800. To ga kuɗin wuta kuma ya dora kai. So abinda what imply abinda yake nufi anan shine mu nan zamu iya yin kaya da abin zaka kai kaya a Lagos da arha ka dauko ka kawo nan ka sayar. Mu kuma zamu iya yin kaya a nan mu compete, kuma duk same economy ne da mu da Lagos duk da karkasa ɗaya ce. Dan bazamu iya yin kaya mu hannu gayyar su ba akan farashi, saboda sun fi mu dama ta wannan farashi. Dole ka dauko kayan da bamu da tashar ruwa a nan gurin. Ibn dole muna ta kokari a yaukari yadda za a improving, kamar haka real din nan a cikin akwai real din da ana dora kaya za a dauko a turo maka, kuma abin da ake kokari ne kamar kawo teku zuwa Niger, dole zai sauka mana mu da muke nan arewa.
Bayan ana ma magana dry port shekara da shekaru ta ki
yau, to duk irin wannan dry port din za a improving akai wannan abin, za a sauka mana, amma za a ce container daya ta 40 footer sai ka biya 1,800 zuwa miliyan 1 kafin a kawo maka ita Kano. To da wanne mutum zai ji? Da kudin da kaje ka biya kudin clearance afford, da kudin da kaje ka biya kudin shipment da sauransu, da kudin da zaka dauko kaya, abun da ka biya kudin container daya daga China zuwa a kawo maka akan jirgin ruwa a Lagos, har ya fi tsada abun da zaka biya daga Lagos zuwa Kano.
yanzu siyasa ake ana tunkara zabe kuma za a iya cewa watakila kuna ganawa da ko kuma su suna masu neman takara suna gana da ku a mataki na shugabanci dan jin irin bukatun ku da sauransu. Akwai wani wasu sharuɗa ko wata yarjejeniya ko wasu bukatu da kuka misali miƙawa masu neman mukamman nan misali daga matakan gwamna zuwa shugaban ƙasa.
Mu dai a matakin mu na jiha yanzu duk mun rubutawa ƴan takara suke yin takarar neman gwamna muna son mu zauna da su don su gaya mana me ye suke da shi wani ƙuduri suke da shi na masana'antu a jihar kan. To alhamdulillah mutum kusan zan ce ɗan takara ɗaya ne ma ya kawo mana ya ansa wannan gurin gayyata yanzu ya kawo mana kuma tana da shi kuma ya gaya mana program sun sa duk buƙatun da yake da shi kuma mun gaya masa buƙatunmu da muke da ita na yadda za a gyara masana'antu a kan. To amma abin takaici shi ne duk sauran ƴan takarar gwamnonin da muka gayyata duk ba wanda ya zo.
To watakila a gwamnatin tarayya mataki na tarayya akwai wani ne na tattaunawa da su shugabanni wanda suke neman shugabancin ƙasa misali?
Wannan gaskiya ne akwai mataki da ake ko a na ƙasa ma yanda za a ƙoƙari a tura wa shi shugaban ƙasa blueprint na masana'antu buƙatunmu duk muna yi kuma alhamdulillah muna ƙoƙarin engaging din interfere government akan wannan abu.
Su sauran ƴan takara ba
kamar yadda ka sani mu ma kusan wannan abun da muke a jiha abun da aka turo mana nema daga tarayya so a canta tarayya su ma suna ana ƙoƙarin duk ƴan takara da shugaban ƙasa a zama da shi shi ma dan mu ji buƙatun da wato make it tare da shi game da manufofinsa da yake da su na gyara ainihin masana'antu a ƙasar nan gaba ɗaya. To a cikin wannan duk abu ne a daga cikin abun da muke ta kokari mu. To mu a nan jiha muna ta yin wannan abubuwan dan mu ga cewar wato mun jawo hankalin su ƴan takara su gane muhimmancin su masana'antu musamman wajen samar da aikin yi. Mun kowa rashin aikin yi mutane da su yaran da suke yawo
da
inganta arziki na jama'a. To amma gaskiya har yanzu focusin mu ba akan wannan abin yake ba. Saka ko ita musamman yanzu kuma mu abin da sai mu rubuta mata a wannan bangare na mai arewa wannan magana da aiki na bambancin kudin wuta mu ga dalilin sa ba
kamar ya
dan me za a zo a ce Lagos ana tana biyan kudi kalilan tana biyan kudin kalilan abin da ba ma biya a zo a ce wai a kawo dalilai da mu ba zaban ba mu gane ba saboda a zo a ce
kamar me suke cewa
dalilin da suke kawo shine ana cewa akwai issue wai na wutar a wai gas din a can ake samun sa. To amma in zarancin ai ba kawai a Lagos ake zarancin din wuta ba ana zarancin din ma a nan Niger shi ma ana zarancin din wuta akwai hydro da ake zarancin kuma shi ma ana samar da ita a gurin ai ana samarwa. To me za a zo a ce a Lagos kuma in ma hakan ne wutan nan ai kunna ba za ka kai kunna ta towa a cikin minti ɗaya daga Lagos ka tura wuta daga Lagos zuwa Kano ba kaman petrol ba. To har petrol an ce man petrol kuɗi ɗaya ne da Lagos da Kano me yasa za a ce wuta kuma an ban mata tsakanin Kano in ana har za a ba da subsidy akan wuta akan man petrol ya kamata akan wuta ma a ba da subsidy in ji har za a yi in kuma ba za a yi ba to shikenan sai a dauke gaba ɗaya mun san a dauke gaba ɗaya amma yanzu da ake ciki yanzu ana yin an dauki hanyar da dukkan masu masana'antu ko ni da nake nan Kano alal misali an dauko hanyar da ni ma an ce rufa factory ina in ɗebi kayana da mashina da komai in koma Lagos in je in ɗebo kayan zuwa in kawo su Kano.
In ka sana'anta?
Eh, ne haka because ne haka shine ribar nan ina biyan miliyan 20 in na koma Lagos a kudin wuta zan riƙa biyan miliyan 13 ko miliyan 15 na samu ribar na samu ƙaribin miliyan 5 a wata ka dauki ribar miliyan 5 a wata sau 12 a shekara nawa kenan miliyan 60 a riba ce
wanda kai wa kai ya ji dadi kai da kai kai ma ka ji dadi in ka kashe ga hanya
Alhaji Sanu Sales Sana ke dan shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya a Kano. Masu rare karshen shirin da rashin cai na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen wasu na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim Kwayi da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
zan fara sharhi ne da jaridar Daily Trust jaridar kuma Detroit wani fada na cocin Katolika a jihar Enugu Reverend Father Charles Chubuzu Iboke na kira ga al'umma Ibo dake Nigeria da su fito kwansu da kwarwatan su domin kada kuruunsu a zabe mai zuwa fadan dai yayi kira ga yan kabilar ta Ibo da su watsi da kiran da tun farko shugaban kungiyar Fartikal Kafa Kasar Biafra Nnamdi Kanu ya musu na cewa su kaurace wa zaben da za a gudanar a ranar 16 ga watan nan da muke ciki har ila yau fada Iboke ya tunatarwa bishop na cocin Katolika ubarnin da aka ba su na fara wani azumi na neman zaman lafiya a lokacin wannan zabe tun daga ranar Laraba zuwa Juma'a domin samun zaman lafiya a zaben da za a gudanar sai kuma jaridar The Nation jaridar Detroit jam'iyyar APC mai mulki na cewa za mu amince da duk wasu masu sa ido a zaben cikin gida a Najeriya daga kasashen waje sai dai kuma ba za mu amince da tsoma baki a harkokin cikin gidan Najeriya ba jaridar The Nation ta ruwaito jam'iyyar ta APC ta hannun kakakinta Malam Larry Isa Onelu na cewa ya kamata masu sa ido daga kasashen ƙetare su sani cewa Najeriya kasa ce mai cin gashin kanta wanda kuma ke da yanci kamar sauran kasashe na duniya don haka jam'iyyar ta bayyana goyon bayan ta ga kalaman gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai wanda ya tun farko akan masu sa ido na kasashen ƙetare sai kuma jaridar Bangal jaridar da ruwaito cewa yanzu haka jami'an tsaron cikin gida na SSS sun kama kakakin yakin neman zaben dan takarar gwamna a jihar Kaduna Mr. Ben Bako jaridar da Bangal dai ta ruwaito mataimakin kakakin Yakubu Lere na tabbatar musu da kama babban daraktan nasu inda kuma rahotanni suka ce jami'an na SSS sun yi awon gaba da shi zuwa birnin Abuja a kwanan nan ne dai kafofin yada labarai musamman ma dai na sadarwar zamani yada wasu kalamai da ake alakantawa da Mr. Ben Bako wanda yake furta wasu kalamai na batanci da neman tada hargitsi ga duk wanda ya zabi jam'iyyar APC a yankin kudancin Kaduna sai kuma jaridar The Punch jaridar Detroit cewa tsohon shugaban kasar Amurka na 42 Mr. Bill Clinton tare da sakatare jiran na kungiyar Commonwealth Baroness Patricia Scotland za su kasance manyan baki da za su jagoranci sanya hannu na zaman lafiya tsakanin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar APC kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma dan takarar neman shugabancin Najeriya na jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar a birnin Abuja a ranar Laraba nan jaridar The Punch da ta ruwaito wata sanarwa da ta fito daga cibiyar Kuka Center na cewa wannan yarjejeniya da tsohon shugaban kasar ta Amurka zai jagoranta tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Atiku Abubakar zai kasance na karshe kafin zaben ranar 16 ga wannan wata da muke ciki domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin yan takarar da kuma magoya bayan su karshen sharhin jaridan kenan Baban Ibrahim murya Amurka daga Lagos
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum Radio America mai magana Aminu zan kira ga siyasan Najeriya sannan amma sai ku bala da mata ko Allah wannan zabe da zai kada wannan yanzu ya tsira ta mutane ko
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA mai magana Alhaji Sir Isa Fagalawa a kanan daba Najeriya to ra'ayina a yau shine na shiri da mukai tsaf domin mu dawo da wakilin mu wanda yake wakiltar dan batta makoda gida sakamakon rashin tabuka komai a majalisa da muka tura shi tsawon shekara 8
to lokaci ne kuma da za ku saurari labarai a takaice
Dakarun rajin kare demokradiyya a Syria masu samun bayan goyen Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS a kokarin su na kakkabe wuri na karshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Syria. Yanzu haka gwamnatin kasar Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudade na tafi da kimanin rubi'in ma'aikatan gwamnati. A kokarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya lokacin da jiragen yakin saman Faransa suka yi barin bombardment akan motocin daukar kaya guda 40 da ake zargin na ƴan bindiga ne a satin da ya wuce a kasar Chadi, kasar da ta yi wa mulkin mallaka. Ta nuna a shirye take a fili ta kulla dangantakar sojoji a kasar ta arewacin Afirka.
Masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Za ku juyi wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan, a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Chibahiro Jidini, Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya. Daga nan, sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington.